ilimi ga kwadan adam
can hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokarin musulmin ku
assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi ga kwadan adam a cikin shirin namu na wannan mako za ku ji tattaunawa da wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari yayin da shugaban hukumar kula da shirya jarabawa ta kasa wato Neco Professor Dantane Wushishi dangane da sakamakon jarabawa na bana da hukumar ta fitar da duk matsalolin da ke fuskantar hukuma baki daya daga batun jarabawa kuma zamu leka bangaren malamai inda a makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya don haka ba tare da na ja ku da nisa ba zan nika shirin ga Mustafa Nasiru Batsari tare da Professor Dantane Ibrahim Wushishi
alhamdulillahi mun gode ma Allah da ya bamu dama muka shirye wannan jarabawa lafiya muka kuma kare a halin gaskiya dalibai waɗanda suka rubuta wannan jarabawa sun yi rawan gani mafi yawancin su don fiye da 1800 sun samu sakamakon jarabawa wanda ake bukata wanda zai kawo ci gaban dalibai su je manya-manyan makarantu na gaba musamman university ko kwalejin horar da malamai ko kuma makarantu na koyan hannu kamar su polytechnic da monotechnic a gaskiya dalibai su yi rawan gani a wannan jarabawa mafi yawancin kalibale dai da muka sani bai wuce karancin kuɗi saboda yanayin da Najeriya take ciki saboda a lokacin da muke shirye jarabawa wannan dole akwai abubuwa da yawa waɗanda yake ya kamata mu yi da kuɗi amma saboda yanayin da ƙasa take ciki na tattalin arziki ya dan ka mun dan samu ja baya kaɗan amma alhamdulillah duk da haka bai hana mu samun ci gaba da ya kamata mu samu ba bai kuma yi muna wani tarnaki a wurin shirye jarabawa ba sai dai abin da ba a rasawa nan da can wanda yake bai shafi ayyukan da muke yi ba
insha Allah jihohin da mun san da kuna bin su bashi ya zuwa yanzu kun warware
mafi yawancin jihohin da muke bin su bashi da mafi yawancin su mun warware sai dai Sabadi yanzu mun hitar da sakamakon jarabawa a waɗansu jihohi da suka biya kuɗin jarabawa na ɗalibai na jihohin su sun biya kuɗi amma waɗansu sun rage muna fata kuma a yanzu tun da mun hitar da sakamakon jarabawa za su biya kuɗin da ya rage kuma mu san kamo da sakamakon jarabawa kamar yadda suka yi alkawari shi wannan lamari na satan ansa na ɗalibai yana nan kala-kala daban-daban wasu ana samun su a lokacin da aka yi jarabawa wasu kuma ana samun su a lokacin da ake ake makin din jarabawa wanda malamai suke makin din jarabawa din ana tattara su to kamar yadda na yi bayani a baya shine ma'aikatanmu sun samu horaswa wanda ya kara masu fahimtar muhimmancin jarabawan tunda wannan jarabawa da muke yana da muhimmanci a rayuwar kowane ɗalibi na Najeriya to saboda haka su kansu sun kara sanin muhimmancin wannan abun tunda bayan da zaka yi kai satan jarabawa ba tare da an hada kai kila da wani ma'aikacin nan namu ba to saboda haka ragowan wannan shiga irin wannan halin da ma'aikatan mu suke ya taimaka ga ragowan wannan satan jarabawa da kuma sababbin hanyoyi da muka kirkiro na duba yanayin jarabawa don muna da 'yan sandan ciki muna da 'yan sanda masu kayan sarki duka suna taimaka muna wurin duba jarabawa muna kuma da ƙungiyoyi waɗanda yake suna da alaƙa da ilimi a Najeriya su ma sun rubuto muna su je su duba jarabawa so akwai mutane da yawa daban-daban ɓarye-ɓarye da suka taimaka wurin sa ido yin wannan jarabawa kuma mu ma kanmu daga nan mun hita mun je mu ga abubuwan da yake gudana a waje ni da ma'aikatana mun je jihohi guda 8 don mu duba yanayin wannan jarabawa din wannan ma ya taimaka da yawa akan rage satan jarabawa muna dubawa saboda me ya kamata mu samu kwararru masu yi muna makin jarabawa to yanda halin tattalin arziki yake ciki ba za ka kira mutum daga nisan wuri ba sannan baka iya bashi ko kudin motar da yazo da komawa ba kaga idan kana so ko yayi aiki wanda yake mai muhimmanci mai nagarta ya kamata ya samu amfani abun da yazo yi shi yasa muke dubawa mu gani idan aljihun mu zai iya ƙara ma waɗannan malamai da suke muna makin jarabawa ƙarin allowance wanda zamu basu saboda kar su tafi wani wuri su dinga muna aiki
to daga batun jarabawa kuma zamu leka bangaren malamai inda makon da ya gabata aka yi bikin ranar malamai ta duniya dangane da wannan rana mun tuntubi wani malami dan asalin Najeriya amma dake aiki na koyarwa a kasar Sin Dr. Bello Kaladanci domin jin matsayin malamai a kasar Sin
to bambancin tsarin koyarwa shine su an cikin al'adar su a cikin al'adar su koyarwa yana daidai cikin ayyuka da aka fi mutuntawa kuma ya kace kai malami ne mutane ba karamin girman ka suke gani ba ba karamin martaba ka suke gani ba wannan yana daga cikin al'adar su saboda in ka duba tunda su ba addini ne su ba amma suna da kamar mutane kamar Confucius wanda ake cewa Confucius da Laozi malaman sa su ne waɗanda za a ce tsofaffin tun tarihin tun lokacin zancen ba su ne manya-manya waɗanda suka kawo kamar irin tsarin tunani na al'adun mutanen China to ba bauta musu suke ba amma kusan su ne za a ce manya-manya ɗin dai waɗanda suke duba ne a matsayin abubuwan mutanen da suke koyo daga gare su kuma waɗannan mutanen su malamai ne in ka ji matarihin su za ka ga malamai ne yawo suke na koyarwa na ɗibar ɗalibai da koyar da su kuma wannan shi ya kasa gimshi kenan yadda al'adu da tunani na mutanen China saboda ka sudar a cikin al'adar su koyarwa dama wannan abu ne mai matukar muhimmanci ya kuma a nan za ka ga za ka iya ba wa yara tsari saboda sun san al'adar su malami yana da muhimmanci to za ka ga su yara suna sauraron malam sosai suna tsayawa su ji me yake faruwa to wannan shi ne malaba to wannan shi ne bambanci
to masu sauraro saboda kurewar lokaci a nan ne shirin namu na wannan mako zai daga aya madadin wakilin Mustapha Nasiru Bardari da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin Julie David Gresham na ku ba da miji Frank Kitchen a huta lafiya sai wani mako
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin mushinku